من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا يوم تقوس وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقود آداء ريهدو داربئين دبكوي شيخ بدك لتمنا تفسير من سورة النساء سورة تخلو من كان آيات 89
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa masu imani mummunan kuduri na munafikai saboda abin da suke kai na kafirci wajen burin su da fatan su ya za a yi masu imani su kafirta su bar musulunci kamar yadda su ba suka zanto kafire duk da suna bayyana musuluncin a baki kuma sun boye kafirci a cikin zukatan su wannan bayani ne dangane da tsananin kiyayyarsu da tsananin adawarsu don masu imani su shiga taitayinsu su zanto bisa lura da kula da rashin ruɗuwa da abin da dukkan munafikai za su bayyana musu na soyayya na yadda da juna na nuna cewa su ababen tarayyarsu ne cikin aiki na alkhairi cikin taimakonsu cikin agaza musu cikin tallafa musu a babban burin su shine kamar yanda su suka lalace kuma ku zanto kun lalace wato wannan fadakarwa ce Allah subhanahu wataala yake yi ga masu imani dan su zanto bisa kula da ainihin lura da fahimtar me yake je ya dawo kar dan mutun ya yi bayani da fatar baki kawai ka rudu da wannan abin da ya faɗa na fatar baki ba tare da abin da yake gazganta wannan abin da ya gaya maka ba saboda shi mai imani a kodin shi sakamakon imaninsa da Allah imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zama na kuma yana ginuwa akan abin da imani yake hukuntawa na aiki to kamar yanda shi baya yaudara baya ƙarya baya rashin gaskiya to sai ya zanto duk wanda ya zo masa da magana sai ya dauka gaskiya ce shi ma ganin cewa shi ma duk abin da zai yana yi ne bisa gaskiya ba bisa yaudara ba to shine Allah ya bayyana cewa a'a su munafikai ba haka suke ba munafiki suke yi dan haka kada ku rudu da su ku yi taka tsantsan da su saboda zantowarsu bisa haka kada ku kuskura ma ku rike su a matsayin masoya a matsayin ababen kauna ababen tarayya da juna wajen taimakekeniya har sai sun yi kaura cikin yada tafarkin Allah a ban kasa wannan nuni kan cewa kaurar tasu da za su yi daga inda suke na garin kafirci zuwa garin musulunci, to wannan dalili ne akan mai gaskiyar imaninsu. Shi yasa ba a ambaci batun cewa har sai sun yi imani ba, kama aslamtu lakum. To wannan nuni akan cewa wato wajabcin ƙaura da hijira daga gari wanda yake na kafirci zuwa garin musulunci. A nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan cewa wajibi ne su yi ƙaura daga inda suke, abinda ya shafi garin Makka da sauran wuraren da suke na kafirci zuwa ga garin Madina, domin a lokacin Madina ita ce mai darul hijira, darul iman. To a wannan lokaci ƙaura wajibi ce, dole ce. Amma yayin da musulunci ya shiga garin Makka, aka buɗe garin Makka da musulunci a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, to a wannan lokaci wajabcin hijira ya sauka daga garin Makka zuwa al-Madina, saboda ita ma Madinan li'annaha sarat dar islamin, domin ita ma ta zama garin musulunci, saboda an riga an bude ta da musulunci, kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim wa bil musnad lil imam Ahmad bin Hanbal min hadithi Abdullah bin Abbas radiyallahu an. Manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ke cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idha stunfirtum fanfiru. To yanzu babu batun yin hijira ta dole daga garin Makka zuwa al-Madina bayan an bude garin Makka din da musulunci, sai dai fashi jihadi hukuncinsa yana nan a wanzu a duk inda kake, kuma wajabcin yin niyya kyakkyawa lufatar Allah da aiki shi ma wannan yana nan. Don haka idan aka nemi ku fita zuwa ga jihadi, ku fita ƙarƙashin shugaba, ƙarƙashin jagorancin jagora. Yayin da shugaba ya muku umarnin ku fita zuwa ga jihadi, to ku fita a duk inda kuke, wannan matsayinsa yana nan a matsayin wajibi, a matsayin dole. Amma hijira yanzu ta zanto wato ainihin wajabcinta ya riga ya kau ga ainihin garin Makka, sai dai kawai mutum yana da zaɓi, kuma in ya so ya koma al-Madina don ya zauna ya ci gaba da rayuwa a can, to wannan zaɓinsa ne, ba matsayin dole ne a kansa ba, ba matsayin abu wanda yake tilas a kansa ba. To amma ita hijirar kanta har yanzu takan iya zama wajibi, takan zama dole ga mutumin da yake rayuwa a wurin da yake kafirci ya fi ƙarfi, ta yadda ba zai iya yin addinin musulunci ba yadda ya kamata. To anan wajibi ne ya yi ƙaura daga inda yake koma inda zai samu damar ya yi addininsa yadda ya kamata. Haka ko mutum yana zauna a wurin da ya zama na bid'a ta yi ƙarfi, ta yi tasiri, ta yadda sunna ba ta da damar cewar wani abu, a bisa haka ba zai iya tsayuwa kan sunna ba, ya wanzar da sunna ɗin bisa yadda ya kamata. To a wani lokaci yana wajaba gare shi ya yi ƙaura ya koma inda zai samu ya wanzar da sunna ɗin, ya aiwatar da ita bisa yadda ya kamata, bisa yadda ya dace, saboda wanzuwarsa a nan ɗin sunna ba za ta yi ba, ba abin da zai biyo baya sai mafsada, sai ɓarna maimakon al-maslaha. To anan yana wajaba ya yi ƙaura daga ainihin garin ɗan bid'a ya koma zuwa ga garin da zai samu damar tsayuwar da sunna da daidaituwa a kanta. Haka mutum yana rayuwa a garin da ya zama na gari ne na 'yan saɓo, ba su da aiki sai saɓon Allah subhanahu wa ta'ala, su ne mafiya ƙarfi, mafiya rinjaye. To wanzuwarsa a garin ba zai samu damar yin aikin ɗa'a ba, ƙarshe shi ma za a iya rinjayarsa ya faɗa cikin masu yin saɓo ɗin. To shi ma a wani lokaci yana wajaba gare shi ya yi ƙaura daga wannan gari na aikin saɓo zuwa ga garin da zai samu damar aiwatar da aikin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa za mu ga hadisin da ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim na mutumin nan da ya kashe mutum 99, ƙarshe har ya kashe mutum na 100, ya zanto ya kashe mutum 100, ƙarshe da ya samu malami wanda yake ya san Allah ba wancan mai bautar da ya samu ba, da sunan malinta. Ƙarshe sai ya ce, to ƙofar tuba tana buɗe, ba a shiga tsakanin Allah da ainihin bayin sa wannan abu da kai laifi ne babba amma tunda ba shirka bace ko da shirka ce ma in dai ka tuba kafin lokacin da aka rufe karbar tuba Allah zai karbi tubanka to ina kuma ga abin da yake ba shirka ba ma'anar magana su kenan yace amma ka bar wannan kasar da yake ciki domin kasa ce ta mutanen banza kai kaura to bisa wannan kaura tana wajaba idan mutun ya samu kansa a wadannan halaye ya samu kansa a garin kafirci ko ya samu kansa a gari na yan bid'a ko ya samu kansa a gari na aikin sabo wanda ba zai samu damar tsayuwar da addinin sa ba tsayuwar da ta kamata ba zai samu damar tsayar da sunna ba tsayuwar da ta kamata ba zai samu damar tsayar da wato ainihin aikin da'a ba tsayuwar da ta kamata wanzuwar sa anan barna ce za ta ci gaba da aukuwa to wannan wajibi ne yayi kaura ya hijira shi yasa kamar yanda yazo min hadisi Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu an kamar yanda yake fi kitabi sunan lil imam Abi Daud da al musnad lil imam Ahmad bin Hanbal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at tawbatu wala tanqati'at tawbatu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha wato hijira bata yankewa tana nan a matsayin hukuncinta har sai ya zamana tuba ya yanke mutun ya kai matakin da in ya tuba ba za a karbi tuban sa ba to a lokacin koda yayi hijira koda yayi kaura wannan kaura ba za ta masa amfani ba ita kuma tuba bata yankewa ba a daina karban tuban mai aikata aikin laifi hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito daga mai mafadarta to a wannan lokaci koda mutun ya tuba wato ainihin Allah ba zai mai ba zai karbi tuban sa ba to kaga wannan hadisi yana nuni akan cewa wato ai hijira tana nan a matsayin ta na wajibi sai dai wajibcin wanda yana matsayin mai amrun ne nisbi ba wai amrun ne kulli ba wai a matsayin wajibi akan kowa da kowa ba a matsayin wajibi ta fuskar yanayin shi mutun da ya samu kansa a ciki idan yanayin da ya samu kansa a ciki to yanayin yana hukunta wajibcin hijira to sai yayi ko mutun yana zaune a garin da ya zanto jahilci yayi katutu ba zai iya samun ilimi ba zai tabbata cikin jahilci to anan shi ma yana wajaba inda iko da dama yayi kaura yayi hijira dan ya tafi ya nemi ilimi an gane da kyau saboda dai mai ilimin wajibi ne kuma ilimin ba zai samu ba dole sai da hijira ya bar garin da yake ya koma garin da zai samu ilimi to anan kaga hijirar ta zama me ta zama wajibi ita ba saboda ka'ida da muke da ita mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib dukkan abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ba wannan abin ya zama me ya zama wajibi to wannan kula da shi yana da mutukar muhimmanci shine hatta yuhajiru fi sabilillah cewa fi sabilillah wannan kuma nuni akan wajibcin yin ikhlasi wajibi ne kenan in zaka yi kaurar zaka yi hijirar ya zanto kai ne domin Allah subhanahu wataala manufa ta daukaka tafarkin Allah a ban kasa ba wai manufar duniya ba ba wai manufar wani abu daga cikin ababe na duniya ba a'a manufa ta Allah subhanahu wataala wajibi ne ya zanto an samu wannan kamar yanda ya tabbata min hadisi Umar bin al-Khattab radiyallahu an ya zo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim da jama'a min al-muhaddisin tisra wa tushi an gane da kyau cewa innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه للله ايوكا سنا تفيا ني دنيوي واتو ككن سامو ساكمكو غغودن نيانك ان غانه ده كيو ده هكا دكان ايكن ده زاكا يي كاي كوكري كا كيوتا تنيا يزنتو كانو فاتي الله دشي ان غانه ده كيو سنن كوما da niyya ake tantance tsakanin aiki wanda yake na ibada da aiki wanda yake mai ba na ibada ba yanzu wanda yayi alwala da niyyar ibada kaga alwala ce yayi a matsayin ibada amma wanda ya alwala da niyyar fa ya wanke kura da take jikinsa dan ya ji sanyi, me sunan wannan? Kaga kawai ya tsaftace jikinsa, an gane da kyau. Kaga an-niyyatu tana bambanta tsakanin abin da yake al-ibadatu da al-adatu, an gane da kyau. Sannan ita kanta niyyar kuma idan ka nufaci Allah, Allah kake neman lada a wurinsa, ko da abin bil asl ba abu ne wanda yake matsayin ibada, abu ne wanda zaka iya cewa halal ne, to amma idan ka nufaci Allah da shi sai ya koma ibada saboda wannan niyyar, sai ya zanto an baka lada a kansa, a gane da kyau. Kamar yadda yake min hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya zo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake ce da shi, hatta lomar da zaka sanya a bakin matarka idan ka nufaci Allah da haka, to za a baka lada a kai. Sanya lomar abinci a bakin iyali ibada ce? Iyaka ka ce halal ne kawai. To ko shi in ya zanto ka nufaci Allah, to sai ya koma mai ibada, sai a baka lada a kai. To shi ne innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kowane mutum kuma yakan samu sakamakon abin da ya niyya ne. Abin da kai niyya shi ne sakamakonka. In ka nufaci Allah da abin sai ka samu sakamako, in wannan Allah kuma ka nufata, to shi kenan sakamakonka sai ya zo kan wannan. To shi ne faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, saboda haka dukkan wanda ƙaurarsa ta kasance ya yi ta ne zuwa ga Allah da manzansa, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, to sakamakon ƙaurarsa yana komawa zuwa ga Allah, ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada dalilin yayi ƙaura domin sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai karantar da shi addinin Allah, zai samu kusanci wajen manzon Allah, ya karbi ilimi kai tsaye ba tare da tsari tsakani ba. Amma dukkan wanda ƙaurarsa kuma ta kasance domin duniya ko dan wata mata da yake bukata, to wannan fa hijratuhu ila ma hajara ilai, sakamakon ƙaurarsa shi yana komawa zuwa ga abin da yayi ƙaura din zuwa gare shi. A nan ba a ce sakamakon ƙaurarsa yana komawa zuwa ga duniya da kuma matar da ya yi ƙaura don ya nemi aurenta ba, sai aka ce a'a yana komawa zuwa ga abin da ya yi ƙaura zuwa gare shi. Abin nufi kowane abu kenan, ba wai iya waɗannan ababen ba, kowane abu ka yi ƙaura don shi, to sakamakonka yana ga abin. Wannan nuni akan cewa ƙaurar ta zanto wajibi, an yi ta domin Allah subhanahu wa ta'ala, an tsarkake zuciya, neman yardar Allah ake. An gane da kyau, a nan an ware mace, an gane da kyau, saboda tana daga cikin mafiya tsadar abubuwan duniya, to sai aka ware ta duk da ta shiga mai, ta shiga cikin duniya ne. Wa man kana hijratuhu li duniya, dukkan wanda ƙaurarsa ta kasance li duniya, domin duniya, to ai ka ga mai, macen ma ta shiga cikin mai, ta shiga cikin duniya, saboda ita ma tana daga cikin kayan duniya da ɗan adam yake jin daɗi daga cikin ababen duniya. Kamar yadda Allah ce zumina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf, yace zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ashe kaga matan masu mame mata'ul hayatid dunya ne, kayan jin daɗi ne na rayuwar mai duniya ne, an gane da kyau. To sai aka ware ta da ambato, saboda ita ce mafi kaso, mafi girma daga cikin ababen duniya, domin duk abin da zaka nemo dai yana komawa ne zuwa ga su mata. In kuɗi ne su ne dai, in gida ne kome dai, zaka ga dai kaso ɗin mafi yawa su suke kwasa, hidimar tana komawa zuwa gare su. To da haka sai ya zanto su ne kaso mafi girma daga cikin kaso na kayan alatin duniya, an gane da kyau. Da haka mace in ta zanto ta gari, to lallai mutum ya sami alheri mafi girma daga cikin kayan duniya kenan. Kamar yadda hadisi ya tabbata fi sahih Muslim, yana cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha, wato duniya wani waje ne na jin daɗi na wani lokaci. Mafi alkhairin kayan jin daɗin duniya shine al-mar'atu as-salihatu, wato ainihin mace ta gari, an gane da kyau. Sannan kuma an ware ita macen domin nuni akan cewa wato ita mace tana daukan kaso mafi girma kuma ta bangaren me cutarwa daga cikin kayan duniya cutarwa da ake samu ta bangaren mace to ya dara cutar da ake samu daga sauran ababan kayan duniya an gane da kyau dan haka dan adam namiji babu abin da yafi bashi wahala yafi samun matsala irin mace idan ta zanto ba ta kirki ba kamar yadda kuma in ta zanto ta gari to lalle ya samu mafi alkhairin wanda zai taimake shi kan bin Allah subhanahu wataala can kenan almar'atu as-saliha kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa ban bar wata fitina a bayana ba mafi cutarwa ga maza irin fitinar mata to da haka sai aka ware ita mace da ambato saboda waɗannan abubuwan da ta kunsa to da haka duk wanda yayi wannan hijira tana komawa zuwa ga abin da ya hijira domin sa magana cewa saboda wani ana ce masa Ummu Qais yayi kaura dan wata mata da yake sai ya aura ita kuma sai ta bar Makka ta ainihin tafi Al-Madina to shi ma sai yayi kaura domin ita to da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisin didda hadisin ya zo a Al-Mu'jam Al-Kabir li Abi Al-Qasim Al-Tabarani da kitabu sunan li Sa'id bin Mansur amma ba shi da alaka da wannan